قبلوا شهر رمضان بالمبادرة إلى التوبة الصادقة والاستغفار كي لا تحول الذنوب والآثام بينكم وبين الرحمة والخيرات، واستقبلوه بالنية الخالصة في عمارة أوقاته بالأعمال الصالحة، واعزموا فيه على القربات من التعليم والتعلم والتخلص من جميع المنكرات في البيوت وغيرها. عباد الله، اشكروا ربكم على هذه النعمة العظيمة، تؤدون شعار دينكم بإذن وافتخار، وحق لأمة الإسلام أن تفرح بهذا الشهر، وهو الشهر الذي أنار الله فيه الدنيا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكشف بها غشاوة الكفر، وأزال بها الظلمة، وحل مكانها العدل والرحمة والإيمان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان سفرا فعدة أيام يسر، ولا يريد بكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولعلكم تشكرون. إخوة الإيمان، افرحوا بشهركم والتزموا بحقوقه، وأبزموا أيام الله وتراهم وقدروا بالنية بيقوته، فإنه ضيف كريم خفيف الظل، سيصل عن قريب ويرحل عن قريب، إنه أيام معدودة. فطهروا أنفسكم من الغل والحقد والحسد وغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إن رواه الإمام حاكم. ثم أخلصوا فيه الدعاء: الدعاء لكم لوالديكم ولوطنكم وقاداتها. اللهم صل على حبيب المختار، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر، واغفر لنا ولوالدينا والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب النار. أقول وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام على عليه وصحبه. من علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تثبت الله سبحانه وتعالى أسمى كفى الله سبحانه وتعالى راشد إياك. Muna ƙara jaddada godiyanmu gare shi da ya kawo mu wannan yini na Juma'a na ƙarshen watan Sha'aban. Babu wata Juma'a da za ta sake faruwa a duniya ko ma face ana cikin watan Ramadan. Domin Sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 445 a gidan miladiya yau muna 8 ga watan uku shara ta 2024. Wannan kuma ba za ta yi magana akan azumin watan Ramadan. Kasancewan kuma ba za mu mai da hankali ne akan bayani akan hukunce-hukuncen azumi ba, domin malamai a wannan membari alkhairi nasihohi da karatuttuka a masallaci duk an gabatar babban abin da wannan shine tsarkake zuciyarka azumin watan Ramadan ba maganar hukunce-hukuncen azumi da sunnoninsa da mustahabbansa da farillansa ba yadda za ka tsarkake zuciyarka kana ne fuskantar azumin watan Ramadan domin mun sani cewa cikin manya-manya shine ta gadar da tsoron Allah a cikin zuciya idan tsoron Allah ya zauna a cikin zuciyar dan adam to wannan kuma shine zai wanda asirin da ake so azumi ya maka bayan wucewar azumin wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tuflihun ya kodanda suka yi imani Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta muku yin azumi kamar yadda ya wajaba al-mu'min babban manufa dai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah shine kofari dan Allah ta'ala antan shi Allah tsoron Allah shine ka rika taka tsantsan da Allah kanda kake taka tsantsan idan ka shiga cikin kaya kana dubawa inda zaka daga kafa kana dubawa da zaka sauke kafa to wani shine tsoron Allah haka zaka rika mu'amalanta mahaliccinka Allah subhanahu wataala cikin kula da takatsan in Allah yace ka daga kafa ka daga ina Allah yace ka sauke ina ka baraka babar ina Allah ka kai kai ka kai ina Allah yace ka bude ido ka bude ina Allah yace ka rufe ido ka rufe ina Allah yace kai magana kai ka tuka dika ina ne Allah yace ka kai sai ka kai wannan manzon Allah bi ma'ana dai duk inda Allah yake yin kanka wurin har arfa ina Allah ciya ballantana ya wanzar da wadansu ri'u da addini ke sanadiyar azumi azumin da yafi wannan daraja shine azumi ne mataki na biyu wanda baya ga azumi baya kallon wucewar Ramadan akwai yuwuwar ya gadar ma mutum da alkhairi kaga mutum ya jaru ya zama na Allah ya zama mutumin kirki amma azumin da yafi wannan daraja shine azumin da zuciya take yi tsakankaninta da Allah duk wani abin da zai shagaltar da kai daga Allah ka yake shi zuciyanka ta nisance shi duk abin da zai fada ka zuwa ga Allah ka kaunace shi ka rungune shi ka aiwatar da shi da duk irin daman da Allah ya baka ka wofintar da san duniya daga cikin zuciyarka ka wofintar da neman suna da neman yabo daga zuciyarka ya kasance gidan lahira ke burge ka aiki domin samun kyakkyawan makoma gidan lahira ke burge ka yaddan Allah da aljannan Allah ita take burge ka to idan zuciyar dan adam ce irin wannan azumin ya kuma hadu da martaba na biyu da martaba na uku nan to mutun ya kai kuma ya Allah ba zai bani ba gobe a'a zuciyar ta warke daga wannan cuta idan ta samu daya sai ta raba biyu ya ce rabi ya bada rabi in ta samu hudu sai ta kasa biyu ya ce rabi ya bada rabi in ya samu goma sai ya bada biyar ya hakura da biyar in ya samu rabi zai iya ma raba wannan rabin ya zama ya zama gida biyu kamar yadda manzon Allah ya ce ku tsamar da kanku daga wuta koda da tsajin dabino kenan in yana da dabino ɗaya zai iya raba shi biyu ina rabin dabinon ne zai iya raba wannan rabin gida biyu ya ba musulmi rabi shi kuma ya ci rabi saboda me ya tafiranta da tsoron Allah nan ya gadar mishi da sadaukarwa tunda a cikin azumi ya sadaukar ya ba da kanshi ya horar da kanshi ga Allah duk da zafi rana duk da talauci da wahala amma haka nan rana take kallansa ta bige amma bai kai ruwa bakin shi da ninya ya kare azumin nan ba ya koyi sadaukar da kai ga Allah ya koyi cewa ashe za a iya zama daga safe zuwa yamma ko ba za a mutu ba, ya koyi wannan, to wannan zai bashi tasirin azumi na miƙawa da sadaka da kuma ciyar da bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ya koyarwa gurin neman ilimi da kuma aiki da ilimi da kuma yin aiki don Allah, saboda ya shiga mota ɗaya yakan keɓa kansa da shi, amma muraƙaban Allah da tsoron Allah ta sa ya kasa kare azumin nan. Ga rana wani ya kasa ma tafiya sai dai kawai ya je ya kwanta kawai da yin washar a ƙafa, amma kuma ba shi kare azumin mana ba zai karya ba. Me yasa? Saboda ya tasirantu, yana tasirantuwa da tsoron Allah nan zuciyarsa. To bayan Ramadana sai ka ga mutum ya iya ɗorewa da dagewa komin kunci komin wahala, neman ilimin addini ko da daɗi ko ba daɗi, ko malamin ya faranta maka rai ko ya maka rai, ko karatun da ake yi ya taɓe ka ya sauke ka ko ya sauke familinku, sai ga mutum ya ci gaba da juriya yin addini, yana kuma bakin ƙoƙari ya aiki da abin da ya sani, yana kuma ƙoƙarin ya yi addini ba. Amma duk wannan na daga cikin irin tasirin da azumi ke gudanarwa. Abubuwan suna da yawa, amma mu takaita akan wannan hawa. To duka waɗannan abubuwan za su samu ne idan zuciyar ɗan adam ta samu tsari. Sannan ya ƴan uwa, gashi za mu zo cikin azumin watan Ramadan, a kuma cikin halin zafin rana. Dama shi ne ma'anar Ramadan. Ma'anar Ramadan shi da shiddatul har, tsananin zafi, tsananin zafi. To ga zafin rana, ga zafin azumi, ga kumatiyar rashi da muke ciki a ƙasan nan. Amma muna fatan da izinin Allah zai zama mana alkhairi, idan muka azumci watan Ramadan zai ƙara mana na haƙuri da juriya da rashin kai kukan Allah da rashin raki. Saboda ne muna cikin halin tsanani ne sai Allah ya aiko wani mai tarbiya ya zo tarbiyyance mu. To muna fatan wannan azumi zai zama mana izinin Allah. A gefe guda kuma jama'a musulmi mu ƙara sakankan cewa, mu ƙara gane cewa komawa zuwa ga Allah a maraice ma Allah, ka kusanci Allah da duk irin daman da kake da ita, kamar yadda muka sa waɗancan abubuwan na tsoron Allah, taimako, sadaukarwa, neman ilimi da yawaita addu'o'i. To su ne tsoron Allah da za su fitar da mu da irin halin kuncin da muke ciki. Ba yawan taƙi ba, ba yawan complain ba, kullum in ka kafa abin da ka saye shi yau ya ƙaru. To ashe taɗin bai amfani ba kenan? In da taɗin yana amfani to da ya kamata abubuwan su sauko ne, amma kullum suna ƙaruwa ne. To maimakon haka sai mu gane cewa tsoron Allah nan mu koma ga Allah shine zai ba mu mafita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah ya yi alƙawarin zai ba shi mafita. Wallahi Allah baya koyo. In dai mun ƙoƙari, mun jage, mun jajirce, mun samu tsoron Allah nan, to na rantse da Allah wanda babu an bauta da gaskiya sai shi, sai Allah ya ba mu mafita a halin da muke ciki a ƙasan. Sai Allah ya ba mu mafita. Sannan sai ya mana tagomashi da arziki. Dama galibi yanzu abin da muke kuka da shi ba rashin abinci ba ne, ba mu da yunwa a Najeriya. Domin yanzu in kana son buhu miliyan ɗaya na masara za ka samu ko na shinkafa, amma kuɗin ne ya mana ƙaranci. To Allah ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, Allah zai azurta ka ta inda ba kai tsammani ba. Kai da kake ɗan ririta dubu goma dubu ashirin a wata, in Allah ya buɗo maka ƙofar dubu ɗari biyar zuwa miliyan fa, ka ga an gama da maganin yanzu kuma gidanka akwai yunwa, ko kuma gidanka yanzu akwai talauci. Ba abinci ba za ka ci abinci, za ka yi kayan sallah, za ka yi sadaka, za ka yi kyauta, za ka ciyar da ma 'yan uwanka duk wanda Allah ya sa yana da rahu a cikin bikinka. To alƙawari ne na Allah, wayar zuƙuhu min haythu la yahtasib, da Allah ya matsa gaba sai ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya ba shi sauƙi cikin al'amuransa. Da haka da zafin ranar da muke gani, wallahi idan muka ji tsoron Allah sai Allah ya sauƙaƙa mana wannan zafin ranar. Da zafin talauci, jama'a ku ni la'akari da sahabbai, a watan yaushe ne aka ji aka yakin Badar? A watan Ramadan, 17 ga watan Ramadan aka fita suka je aka yakin Badar, yawmul furqan yawmul taqal jama'a, ranan da aka tantance tsakankanin tsaba da tsakuwa.
aka tantance tsakankanin ƙarya da gaskiya a watan Ramadan ya faru kai kana jin da Allah ya ba su da wannan zafin za su iya fita su wannan yakin ba shine aka bar munafikai da wannan zafin ba a yakin Tabuka suke cewa la tanfiru fil har suna kwadaitar da junan su da wannan zafin rana wannan uban zafin rana ya za a ce za a je a yaki Allah ce kul naru jahannama ashadu harran law kanu yafqahuna wutan jahannama ta fi tsananin zafi da haka idan ka ji tsoron Allah sai ya shirye maka zafin abin mai zafi sai Allah ya dora ka akan abin da yake daidai da Allah ya matsa gaba ya ce wa mayyattaqillahu yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'azzimu lahu ajra Allah zai baka ladan mai girma sannan ya ɗan uwana mu fahimci cewa fasadi ba zai taɓa fitar da mu daga cikin wannan halin da muke ciki ba fasadi idan na ce fasadi a matakin farko abin da nake nufi shine zanga-zanga duk mu fito yanzu a ce an shirya mutanen Kaduna sun shirya zanga-zanga mutanen Kano sun shirya mutanen Sokoto sun shirya mutanen Niger sun shirya mutanen Lagos sun shirya wallahi ba zai fitar da mu daga halin da muke ciki ba kuma akwai karin magana da Hausa su cewa gani ga wani ya iwani tsoron Allah dan irin makirce-makircen da aka yi ta kulla ma kafan nan akan ta tarwa ita watsi Allah yana amfani da masu ikhlasi a cikin mu da masu umarni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka Allah yana tunkuɗe mana wannan sharri to amma a wannan gaban an kawo mu wata jaraba wanda yake sai mun yi takatsantsa in muka yadda da zanga-zanga ɗan uwa musulmi muka fara fitowa muna zanga-zanga to za mu fada cikin yakin basasa yakin ƙarfi yakin addini sai ya kasance mun fada irin abin da ƙasar Libya ta fada mun fada cikin irin abin da ƙasar Sudan ta fada yanzu inda ka tambayi mutanen Sudan da ku zauna a gaba da mulkin ku ku gabaki ɗaya ƙasar da dadi ko ba dadi da irin wannan halin da yake da matsalolin Allah da ku zauna cikin rauna irin yadda aka yi shugabancin su shekara 30 shekara 40 ko da ku za a rika ba su abinci a tafin hannu sai to shine yanzu ake ta kururuwa kururuwar shi cewa wai mu zo mu ma yanzu mu zo mu ta zanga-zanga a shirya zanga-zanga a nan a shirya a can a shirya a can daga nan ƙasa ta ya mutse daga nan rigima ya koma na addini ya koma na ƙabilanci ya koma na ɓangaranci ya koma mu koma cikin yakin basasa da yaƙe-yaƙe Amerika da ƙawayenta zo su ce za su kawo mana zaman lafiya su ƙara gurɓata tarbiyyarmu su gurɓata mana addininmu su ƙara haɗa mu faɗa ya muye mu irin yadda suka yi suka haɗa a Rwanda da tutsi da wani ne suka yi ta yaƙi shekara da shekaru aka zubar da jinin mutane 1900 da wani abu ko 1700 ne a rana ɗaya sai da aka zubar da jinin mutane 1700 da wani abu to shine mun muke fatan mu faɗa irin wannan da aka ba mu ba zanga-zanga zanga-zanga ta kuma ƙetar haji ne kuma duk wanda ya kira zuwa zanga-zanga to ba masoyin mu bane ba ko masoyin Najeriya bane ba ko masoyin ƙasar nan cikin nau'o'in fasadin da nake nufi shi ne toci manya-manya masu ɗauke da kayayyakin abinci ana fasa motocin ko ana fasa store-store ko na gwamnati ko na 'yan kasuwa ana ɗiban abinci wallahi wa man yazalul ya'ti bima zalla yawmal qiyama duk wanda ya wannan sata ya fashi da makami ne bululi ne sai ya zo da abin da ya ɗauka ranar tashin alkiyama kuma ya tsoratar da al'umma ya faɗa cikin tsinon Allah subhanahu wa ta'ala dama can muna kukan targaɗe muna jin ga kidna fa sun addabe mu sai kuma yanzu a fara wani salon sabon fashi da makami ana tara motoci a hanya ana fasawa ana ɗiban abin galibi matasa ne kawai galibi matasa ne galibi ma ba waɗansu masu aure a cikin su kawai mutum yana ganin mai ya ɗibi ganima wanda yake matsalolin fa a gidanmu fa a gidajenmu ga yanzu muna da irin waɗannan ƴan ɗauke-ɗauken wai ko ne yanzu inda su ma sun fara tara motoci su ma an shiga cikin wani hali abban za bai sana'an komai ba yana zauna ya ma problem sai ta wuce da yana ganin kai na Allah ya bashi nashi to wai irin waɗannan kuma su ne yanzu suka fara tattara motoci suna fasa to gwamnati ko ne 'yan kasuwa wai a matsayin ta samu an shiga cikin halin kunci wallahi wallahi wannan ta'addanci kuma banna ne fasadi ne kuma ba zai kare kan mana da gyara ba
jama'a sai mu tsoraci Allah kware da gaske sannan har wala yau mu fahimci cewa fa babu makawa ko kuma babu fifta a cikin yawan tsinuwa da yawan zagi kai ma in abin zagi ne kai ma abin a zage kai matanka kai ma abin ta zage kai kullun kana kwance mata a tsakar daki baka bata cikin yau baka bata na gobe ba an magana ka ce babu ka fita ne ka je kasuwannin garin nan kaga Allah bai baka ba ka fita ka je ka sai ciwo wata leda guda ka dan rika bi tashin mota kana sai da aka samu naira 30 naira 40 ko tumatar ka fara ne kaga Allah bai taimake ka ba ka fara zuwa kana ya hawo kai haya a baka nayi ne ɗaya ka bada 200 ka je ka dauki ma mutane abin nan kayan su ga kasuwan Amaru nan ka je ka mana na baro ka dauki kayan mutane ayi ne kana iya samun 200 ka biya 200 kudin hayan baro amma girman kai ya hana ka kana nan ka shin take wannan ka alai wai Allah ya hana ka kana tuhuman Allah da ruwa jama'a mu kuma wallahi bari in ga muku wani abu kaga ka dauka tun daga kan shugaban kasa har yi zuwa kasar shugaban kasa al'amarin ya rike ce ma kowa ba wanda zai iya ga maka mafita amma fa na Allah sai dai su ce a koma ga Allah za su iya fadi ba su da wata mafita bayan wannan kowa al'amarin ya rike ce mishi Allah nan shine mafita magana yanzu ai ta tsino yi ai wani yayi kaza wani bai kaza ba shine mafita ba jama'a kuma mu gane cewa duk inda Allah ya jarrace mu to Allah fa yana nufin wai mu rufuna mishi ne mu rufuna masa mu yadda ya isa ya ce ayi ko a bari qala wala izra'uhum fa asuna tabarra'u walakin qasat qulubuhu wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu Allah ce kai to ina ma da lokacin da muka jefa musu jarabawa tunda ya ce ne akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un Allah ce za mu shafe su da wahala da yunwa da kunci amma la'allahum yatadarra'un dan su koma ga Allah sai ce fa laula irja'uhum ba'sa'a tadarra'u kai to ina ma da lokacin da jarabawa ne ta fada musu sun koma ga Allah sai Allah ce walakin qasat qulubuhum sai dai zukatansu sun kirkashi zukatansu ta bushe wa'azi ba ya huda ta wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu da suke aikatawa da haka jama'a ba da wannan hanya ake samun sauki ba kuma mu dau izina da fadin Allah walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin rabbuhum bima kanu yaftirun da a ce mutanen garuruwa sun ji tsoron Allah sun yi imani sun ji tsoron Allah Allah ce la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah ce sai ri a gumban ta kai ci walakin kazzabu sun karyata ni an gaya musu gaskiya sun ki fa aka ce sai muka kama su da abin da suke aikatawa ko da ka mu gane jama'a mu falalan Allah ba da sabo ake samun ta ba falalan Allah da kaskanta kuma da zance bautan Allah dangane Allah da yake fal ya'budu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf malamai suka ce akwai wata laifa anan akwai wani abin lura me yasa Allah ya kira su akan su bauta mishi sai ya alakantar da bautan nan akan zai ciyar da su da yunwa ko ya ciyar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro sai malamai suka ce ashe bautan Allah na amintar da mutane daga yunwa a amintar da su daga tsoro yana ciyar da su daga yunwa idan da za mu shagaltu da bautan Allah ta dangada to wallahi Allah ya lamunce mana zai ciyar da mu daga yunwa zai amintar da mu daga tsoro sannan abu na gaba cikin dai fafutukan mu na gyaran zuciya dan fuskantar azumin watan Ramadan jama'a kamar yadda muka sani muna cikin wani hali wanda ya sakarta musulmi a duniya sai Allah ya sakarta shi duniya da lahira wanda ya sakarta musulmi ko ta hanyar ka saka tashi ka baki abin da zai ci da shi da iyalinsa ko ka baki tufafin da zai sa da shi da iyalansa duk wanda ya wannan manzon Allah ce sai Allah ya saka tashi duniya da lahira. Duk wanda ya yaye ma musulmi damuwansa da duniya sai Allah ya yaye mishi damuwan duniya da na lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana cewa ya kai Allah yana cewa ya kai dan adam anfiq yunfaq alayka, ka ciyar dai ma sai Allah ciyar da kai. Rowa ba dubara bace, rowa ba ta yi ba, rowa ba dubara bace, musamman rowa akan wanda Allah ya dora wajabcin shi akan ka. Wani bakin marowacin har matansa yana mata ruwa, har ƴaƴansa yana musu ruwa, yana nan da kuɗi aljihunsa, sai je teburin mai shayi a fasa mishi da kwai da waye da waye, sai koma gida sai sha mun, sai ya ba su ƴan naira 20 wai a je a sayo kuka. Shi ya ci mai kyau, amma yana ma matansa da ƴaƴansa ruwa. Ba dabara kai ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari, kullun ranin duniya mala'iku biyu sukan sauko saman duniya. Daya yana addu'a, Allahumma a'ti min sukan khalafan. Sai yana addu'a, Allahumma a'ti min sukan talafan. Ya Allah, duk wanda ke rike dukiyar shi Allah ka kawo mishi tazgaro da tawayin arziki. Ya Allah, duk wanda ke ciyar da dukiyar shi Allah ka bunƙasa dukiyarsa, Allah ka ƙara masa yalwa da buɗi da haske. Wallahi mun gane wannan, mun gane sirri daga cikin sirrin samun arzikin da fatahin Allah. Ka nazarci ciyar da waɗanda Allah ya wajabta maka, da iyalanka da iyayenka da matanka da makwabtanka wanda Allah hore maka. Duk wanda ke wannan, wallahi 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 Allah ba zai kunyata shi ba. Ba dabara ba ce ruwa. Kai jama'a mu fasani, Qur'ani ma sai ya ce wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata. Ka sai gidan lahira mana da dukiyar da Allah ya baka. Duk wanda Allah ya bashi dukiya to sai gidan lahira sai aljanna. Yanzu nan idan da zan ce wane ne zai iya sayan estate a Abuja, kila bai wuce mutum 100 ne ko 200 ne za su iya sayan estate ba, kila sai yana da kaman biliyan 5 biliyan 10. To na rantse maka da Allah, kun ji na wannan rantsen ko, za ka iya sayan gidan aljanna da naira 20 ko naira 30 ko naira 100 ko naira 500. Ni a duniyan nan na san wanda ya san gidan, ya san gidan aljanna. Da harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa sayyidina Uthman ya sayi wata rijiya ya san gidan aljanna. Zaka ina wanda Allah ya dan hore mu ko dan yayi, zaka iya siyan gidan aljanna da wani 1000 a rijiya din da kake ganin ta. Kai dai tsarkake ciyanka ga Allah, mu fati aikinka, ka ciyar da wanda bai da shi, ka koranye ma wanda ke cikin damuwa bakin ciki, ka koma ka rabe gurin Allah ka ce ya Allah aljannan nan ne ya Allah na siya da wannan. To Allah wasi'un alim, Allah mai yalwa ne. Duk da tsadan gidan aljanna Allah ya saukar da farashinsa da watan azumin nan. Abin da Allah ya baka ciyar da bayin Allah, duk in kai ka ce ya Allah aljanna fa na siya. Ya Allah kar ka haramta mun aljanna. Ya Allah na san dai kuɗin bai kai ba, amma ya Allah cikin falalan ka a cika mu. Abin da Allah ya hore maka ka ciyar yana daga cikin abubuwan da za su taimake mu a waɗannan kwanakin. Duk da koyarwan aljanna da ni'imomin cikinta da duk wani abin da rai ke so akwai shi a cikin aljanna, da kuma dawwama a ciki, to da ɗan naira 500 zuwa 1000 za ka iya siya. Ballantana mai naira 50,000, ballantana mai naira 100,000, haba aljannan ma sai wacce ka zaɓa. Baya ga rayyan na masu azumi, to akwai ƙofofin aljanna kuma da sai wanda ka zaɓa. Abu na ƙarshe shi ne kira ne ga gwamnatoci. Gwamnati tun daga amma a hankalin gaskiya an zaɓe ta ne domin a samu sauƙi, ba don mu a samu tsanani ba. A wajaba gwamnati wani hali sai wannan ban nake ke tun daga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi ma ga baki ɗaya su gane muna da wani katafaren maƙiyi a gefe wanda ba zai taɓa bari mu zauna nan. Wannan maƙiyin shi ne IMF, ƙungiyar tallafi na duniya na hada-hadan kuɗi na tallafi na duniya. Maƙiyan baƙin fata ne, maƙiyan al'ummar mu ne. Duk shawaran da suke bada su suka bada waɗannan miyagun shawarwarin aka jefa mu cikin ƙungi da ƙangi da talauci.
da kuma bankin duniya masu ta'amuli da riba waɗanda yake makiyanmu ne a da can san bautar da kakannin kakanninmu a can baya yanzu kuma aka ce wai an ba mu yanci amma a gefe kuma an ana nan ana juye tattalin arzikinmu ana juye siyasarmu ana juye zamantakewarmu to makiyanmu ne mu ƙara gane cewa kafirai turawan yammacin duniya makiyanmu ne jama'a musulmi wannan sai ƙara ba mu aqidanmu na alwala wal bara'u ka gane cewa makiyinka ne wa'annan kafira ba masoyanmu bane dan kai da kake ta wani kaɗibi kai ka iya turanci to yaran makiya ne babu labidin ka iya haka cewa za ka yi zanzaro duk tadan makiya ne makiyanmu ne ka zo kawai ka kama Allah ka huta da wa'annan sharurin waɗannan makiyan da bankin duniya da ƙungiyar bada lamuni ta duniya makiyanmu ne su ne suka jefa mu cikin wannan sharri Allah ka maida sharri akan kansu Allah ka talauta su Allah ka yamuta musu tunani ka hada su fada ya soye su sannan kuma gwamnatocinmu zargi ya yawa cewa waɗansu shugabannin ƙasa capitalist ne wato waɗanda yake so kawai kullum mai kuɗi ya dawoma arziki talaka kuma ya dawoma marketing na fiye abada a talauci da kakani kai ba zai taba fita ba wannan shi ma ba mafita ba ne ƙarshe in abubuwa suka taɓarɓare to matsalolin kanku kuma za su dawo Allah ya kyauta a daidai wannan gaba ya kamata a rasa yaba ma ƙaramin hukumar Zaria watanni kamun biyu zuwa uku baya ta raba abinci waɗanda Allah ya ƙaddara su samu sun samu ina jin an bi akwatina ne na zaɓe aka ɗararraba abin da Allah ya sauwaƙe aka ɗararraba to wannan abin yabo ne ƙwarai da gaske kuma muna kira Allah ya taimaki ƙaramin hukumar Zaria ta ƙara yin wannan raban ya ninka ninka wanda ta yi a baya mai girma cewa man Allah ya mishi muwafaka ya taimake shi ya sake aiwatar da wannan aikin alkhairin da aka yi a baya ga gaban da ake da buƙatar wannan abin yabo mafi girma kuma shine zuwa ga mai girma sifika shi kuma muna iya bugan kirji mu ce ba wanda bai samu ba tunda gurgudo duk masallatanmu dai sai dai masallacin da Allah bai tsaga da ruwan shi ba amma mutum biyu zuwa mutum biyar akwai masallatin da yake ma sun raba wa mutum goma buhu biyun da aka ba su duk masallatan garin nan ba wani masallaci da ba a bashi ba na zariya local gama babu wani masallaci da ba a bashi ba sai in tsararruwan da Allah bai kaddara kuma suna da rabu ba amma ɗaiɗai kukan kowa ya amfana to an ce mani ma ana sake shirye-shiryen shi mai girma speaker zai ƙara raba tallafin abinci kwanan nan da aka ƴan uwa ku ƙara mishi da addu'a Allah ya sa abin da ya ninya an ce trailer nawa ne to Allah ya sa a ƙara ninninkawa Allah ya sa a ƙara ninninka kuma Allah ya sa muna da rabo mai faɗi a ciki wancan rabo da aka yi mun yaba yadda aka yi adalci dan an bi masallatai to muna fatan wannan rabon ya fi wancan kyau ya fi wancan adalci Allah ya saka mai girma dika da alkhairi Allah kuma ya cigaba da amfanar da mu da abin da ake samowa daga roman ƙasa roman arzikin ƙasa Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya matsalan kawai Kaduna state government ne har yanzu ni dai ban san ta yi wani rabon abin shi ban sani ba in sai ban sani ba ko a watannin baya din kuma ji an ce ana girmi ba ba sai ba ni dai ina faɗin abin da na sani ne wama shahidna illa bima alimna kuma kullal ghaibi hasil ni dai ban san Kaduna state government ta yi ba har yanzu yau din nan ko ban san an ce ta yi ba ban kuma ji ana rade radin cewa za ta yi ba to mai girma gwamna kai ma akwai kalubale a gare ka sai ciya mamma yayi ballan da aka akalla al'umman nan Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya mu lafiya abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka sa mu shiga watan Ramadan cikin zuciya da tsaftar rai Allah subhanahu wataala ka azurta mu da kyawun ayyuka kuma ka azurta mu da karban kyawun ayyukan mu Allah ka gafarta kurakuran mu ka dauka darajojin mu Allah ka gafarta mana zanuban mu ka yafe mana kuran mu Allah ka datar da mu duniya da lahira magabatan mu Allah ka gafarta musu shugabannin mu Allah ka manna su zuwa ga daidai wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.
Thank you.